Ƙungiyoyin mata da matasa daga shiyar tsakiyar Najeriya sun gabatar da kokensu wa Majalisar Dokokin Jihar Plateau don gwamnati ta ƙara azama wajen dakatar da kashe-kashe da ake yi a yankin. Matasa da matan waɗanda suka sanya baƙaƙen tufafi don nuna ɓacin ransu kan rashin tsaro da yankin Middle Belt ya faɗa shekaru da dama, sun riƙe kwalaye ne da ke cewa an yi watsi da mu, muna buƙatar zaman lafiya da dai makamantan haka. Sun yi dafifi ne a farfajiyar Majalisar Dokokin Jihar Plateau, inda kakakin majalisar ta aziya marace su. Jami'in watsa labarai na kungiyar matasan wato Middle Belt Youth Arise, Clement Selbon, yace suna da tabbacin gwamnati na da ikon tsaye da kashe-kashen da ke aukuwa a yankin.
Mun ga cewa yawancin kashe-kashe da yake faruwa ya gudana ne a wannan yanki na Middle Belt. Kowane safe ka tashi daga bacci sai ka ji an kai hari a wuri kaza, an kashe mutane 10, a can 30, a can 100 kowane rana. Wayannan mutane ne kamar ni da ke, idan ba gwamnati sun dauka wani mataki na sayar da su ba, domin mun ba da gaskiya cewa sojojin Najeriya da 'yan sanda da masu hukumar tsaro suna da yanci da kuma ilimi da basira su sayar da wayannan abubuwan, amma ya mana kaman ba su riga sun yi niyya sosai ba. Saboda haka mun fito ne domin mu roke su, mu yi magana da babban murya cewa su dau niyya, kamar yadda shugaban kasa ya faɗa jiya a London, ma Archbishop na Canterbury ya ce wayansu ne suka shigo kasan daga Sahel, 'yan ta'adda suna shiga cikin waye masu kiwo, akwai masu kiwo na gaskiya amma su suna shiga masu kiwo na ƙarya, suna kawo yana hare-hare. Idan wani ya zo daga wani gari ya shiga garinka, ai sojojin garin ku ya kamata ku ba su izini ku ce to nan da wata daya muna so mutanen nan su kare, za su kare.
Ita mama dan Julia John Mangai daga karamar hukumar Bakos tace yanzu haka manoma da dama ba su iya zuwa gonakin su saboda tsoron abin da ka iya faruwa da su.
Mun kawo kuka ne domin gwamnati ta ji mu, mutanen mu ba su da gidaje, an kashe wanda an kashe an riga an kashe. Kukan mu yanzu shine wayanda suna da rai, muna so su samu gidaje domin ruwan sama ya fara fadowa su koma gida su yi noma, ba su da wurin kwanciya balle su zauna su yi noman. Sannan kuma ga shi jami'an tsaro sun kasa a zo a taimake mu, musamman da jami'an tsaro.
Tun lokacin da aka fara rikicin nan, me gwamnati ta yi domin ta kawo zaman lafiya a wurin?
Sun tura jami'an tsaro, kuma su ne sun zo sun kwantar da damuwa. Mu mun zata cewa an yi hayan wasu daga wani wuri, sun zo sun kara akan wayanda suna nan, so sun fi karfin mutanenmu. So government ta zo ta yi taimako, mun gode musu a lokacin da abin ya kasance sun kwantar da tanzoma din.
Kakakin Majalisar Dokokin Jihar Plateau Peter Azzi yace za su gabatar da koken nasu zuwa matakin gaba.
If we are not allowed to go to farm, this is a clear indication that we are about to be subjected to abject poverty. I will not take that.
Yace in ba a bar mu mun tafi gona ba, wannan ya nuna kararar cewa za a takura mu har mu kasance da bakin talauci, kuma ba zan yarda da haka ba. Kakakin yace su ma a majalisa suna kan tattauna batun tsaro, kuma za su yi iya mai yiwuwa na ganin hukumomi sun dauki matakan da suka dace. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.